abin da ya shiga da hankalin kungiyoyin shine barazanar da suka ce wannan na yi wa bangaren zattarsuwa matsayin matsala ta cikin gida da ke ci gaba da kunno kai a cikin gwamnatin demokradiyyar kasar to shin me ya ja hankalin su a yanzu musamman a batun da ya shafi sufeto janar na yan sandan Najeriya Malam Ibrahim Modibbo shine shugaban kungiyar yan Najeriya masu nuna damuwa da demokradiyyar kasar
kace mutum zaka zargi wani abin insurgent cewa yana karban biliyan 10 a kowane wata a Najeriya a kuma a wannan mulkin Buhari mutanen security ba su sani ba president bai sani ba a irin whistleblower wanda suke buza usur akan cewa a samu a kama barayi ba wanda ya sani ina ma zai isa kuɗin za su shiga a asusun mutum guda ɗaya wanda iya su bai sani ba don Ibrahim Maguba magani a zalumai ne kungiyar mu abin da muke so shine duk wayannan wanda suke su taka gawar birki su fitar hanyar su don Allah su bar Najeriya su bar don Allah ya gudanar da mulki shi nan in ya shekara hudu in Allah ya sa ya ishe shi ya ce shi kenan in kuma ya kara shi kenan amma a bar demokradiyya ta samu cigaba ba masu abin da ya kawo cikas ga demokradiyya.
Malam Ibrahim Modibbo shugaban kungiyar nuna damuwa a demokradiyyar Najeriya kenan. A nan ma dai ɗaya cikin sanatoci da ke kwamitin binciken zargin da Isa Hamman Misau'in ya yi, Sanata Abdulaziz Inyako, ya ce majalisar dattawa tana da hurumin bincike musamman idan batun ya shafi cin hanci da rashawa. Yana mai cewa
babban maganar da yake gaban mu Maduka shine abin da ta shafi Najeriya gabaki ɗaya, wato kuɗaɗen mu ya ake da su, da kuma maganar da gaske ne cewa cikin police ana ba da promotion kuma kafin a ba da promotion sai ake son ba da cin hanci. Sarki manta ne ma da na aikin soja, na san aikin soja ba a haka, to wannan kuma idan ana haka kuma to za ki ga wasu daga cikin police idan ana haka kenan sa don ba mu yi binciken ba tukunna, idan kuma abun ya tabbata ana haka to zai iya kasancewa cewa wasu a police ba za su ji daɗin aiki ba, ba za su saka duka ƙarfin su a ciki ba, to wannan su ne babban maganganu da ke gaban mu.
To sai dai a ɗaya ɓangaren batun zargin badaƙala da ta faru a ɓangaren man fetur da bayan nuna wa juna 'yar yatsa da ma rubuce-rubuce a tsakanin babban daraktan kamfanin man fetur na NNPC mai kantikacen labaru da kuma ministan ƙasa a ma'aikatar man na Najeriya Ibe Taciku, abin ya fara jan hankalin al'ummar ƙasar musamman ga batun yakin cin hanci da rashawa. To wai ba sa tsoron illar da wannan ka iya yi ga ɓangaren zattarsuwan ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa ministan kula da harkokin matasa da wasanni na Najeriya Barista Solomon Danu ga amsar da ya bani.
Ba su samu fahimta akan abubuwan da ya kamata ba, kuma shi babban minista na harkar mai shi ne shugaban ƙasa. To da suka fara wannan cece-kuce ya jawo su ya saurare su. Abin da za mu saurara mu ji yanzu kafin mu yanka hukunci shi ne bayan da ya saurare su menene zai gaya mana, kuma na yi imani shugaban ƙasar Najeriya yana daidai ya yi shi. In zargin wanda shi minista ya yi daidai ne, to ai ba ma wurin shugaban ƙasa ya kamata ya kai ba, a kira ma goyo zai bincika da ba za ka yi ma shugaban ƙasa ya ne ya ji an yi kira sai a gayyace shi ya zai bincika. Amma an kaji ana yawo da zargi.
A yayin da ake sa idon ganin sakamakon da zai fito akan bincike-binciken da ake yi da wanda aka yi akan wasu daga cikin waɗannan batutuwa, al'ummar ƙasa sun yi zugum su ga matakin da gwamnati za ta ɗauka akan haka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.